بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wato dandali da kenan tudun wadan zaria a wannan dare na Alhamis wanda shine daren 21 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2024 na menene uku ne ga wata an shiga uku ga wata to uku ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 6 cikin dangin darussa daga cikin darussan tafsirin suratul Naba'i Allah ubangiji ya samu dace idan ba manta ba dai muna bibiyan ayoyin wannan sura mai albarka muna dan tsintsintan fa'idoji da maganganun malamai game da fassarorin su da kuma abin da ke cikin su na hukunce-hukunce za mu tashi daga fadin Allah jaza'an wifaqa ne ko na'am arama dai karanta mana fadin Allah jaza'an wifaqa har zuwa karshen wannan gabata fazuqu falan nazidakum illa azaba ayoyi guda 5 na'am
a'udhu billahi samii'il 'aliim من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
نعم منجي أبايا بتودا آيوي إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا waɗannan su ne ayoyin da muka tattauna a kansu a takaice a wancan karatu da ya wuce sai Allah ya ci gaba da cewa jaza'an wifaqa wannan hamiman wagasaka to jaza'an sakamako ne wifaqan daidai da aikinsu innahum lalle su sun kasance la yarjuna hisaba ha innahum kanu lalle su sun kasance la yarjuna hisaban sun kasance su kafirai ba sa imani da yin hisabi wa kadzabu bi ayatina kidzaba Allah ya ce kuma sun ƙaryata ayoyinmu hujjojinmu iyakar ƙaryatawa wa kullu shay'in Allah ya ce kuma duk wani abu da suka aikata a hasainahu mun kididdige shi kitaban cikin wani littafi ko kuma a rubuce Allah ya ce fadhuqu saboda haka ku ɗanɗani azaban aikin da kuka aikata falan nazidakum da ɗai ba za mu ƙara muku wani abu ba illa azaban sai dai tsananin azaba Allah ka tsare mu waɗannan ayoyi suna ci gaba da bayani ne akan halin da kafirai ba su samu kansu a ranar alkiyama na azaba da fushin Allah da taɓewa Allah ya ce jaza'an wifaqa abinda aka ce za a ba su na mugunya da ruwan zafi tafasasshe da tsananin azaba Allah ya ce duka waɗannan za a yi musu sune jaza'an sakamako wifaqan gwargwadon ayyukansu wato za a yi musu sakamako mummuna da gwargwadon munanan ayyukansu kamar yadda malamai suka fasara al-akhfash da farra'u cikin malaman arabiya suka ce ma'anar wajen jazainahum jaza'an wa fiqan li a'mali mun sakan ka musu inji Allah da sakamako wanda ya daidaita da irin munin ayyukansu shi ko az-zajjaj yake cewa juzu jaza'an wifqa a'malihi kusan duk abu ɗaya ne. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yake cewa ma'anar wannan wajen shine wafaqa al-azabu adh-dhanba, azabar da za a yi musu ta dace da zunubin da suka yi. Yace fala dhanba a'zama min ash-shirk, domin kuwa babu zunubin da ya kai girman shirka. Wala azaba a'zama min an-nar, a wurin Allah kuma babu azaba da ta kai girman ya saka mutum a wuta. Allah na da hanyoyi da dama da zai azabtar da mutum tun a duniya da jarabawa iri daban-daban, amma kamar yadda babu zunubin da ya kai girman shirka, to haka a wurin Allah babu sakamakon da ya kai tsananin ya sanya mutum a cikin wuta wanda ya shirka Ubangiji. Allah ya gafarta mana, Allah ya tsare mu daga shirka. Shi wannan lafazi na al-wifaq jam'i ne na al-wafu al-waqfu, wato daidaita abu iri ɗaya da iri ɗaya. Domin wani ce sunna Allah game da kafirai yana musu sakamako mummuna da mummuna, kamar da Allah yake faɗa yake cewa fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq wa bima kuntum tafsuqun. Allah yace makafirai a cikin Ahqaf, a yau za a yi muku azaba ta wulakanci, kamar yadda kuka kasance a duniya kuna girman kai, kuna wulakanta mutane kenan, sannan kuma babu gaskiya a cikin abin da kuke yi, kuma kun kasance kuna aikata aikin banza. Saboda yadda kuka wulakanta mutane a duniya, to kuma sai a muku wulakanci na azaba mai wulakanci a lahira. Haka na auno je cikin sura Rumi, Allah yana cewa thumma kana aqibatul ladina asaa'u su'a an kadzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un. Ice sannan kuma makomar waɗanda suka yi mummunan aiki ya zama su ma mummunar makoma. Asaa'u sun yi mummunan aiki, as-su'a makomarsu ita ma mummuna ce. Saboda mene Allah ya ce? Saboda sun karyata ayoyin Allah, kuma sun kasance suna izgili wa ayoyin Allah. Haka nan a wani waje Allah yana cewa Allah walladhina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin mithluha, ko a cikin bi mithliha a cikin Yunus kenan, na'am, da kuma wajaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, da ire-iren su irin waɗannan ayoyi. Haka idan ka kalli inda Allah yake cewa yake bada labari game da wato kafirai masu canza hukunce-hukuncen Allah, da Allah yake cewa wa qalu hadhihi an'amun, kafirai suka ce waɗannan dabbobin ni'ima, wa harsun, da kuma wato kayan noma, yace suka ce hijrun, mun taskace su mun haramta su, la yata'amuha illa man nasha'u, babu wanda zai ci abincin nan, babu wanda zai sha wannan nonon, babu wanda zai ci namu waɗannan dabbobin sai wanda muka ga dama liza'amihim. Allah ya ce wa an'amun, da kuma wasu dabbobi wanda hurimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi alaiha, wasu dabbobin kuma sai su ware su ce waɗannan kuma bai halasta a hau ba, waɗannan kuma in za a yanka ba za a kira sunan Allah ba, sai dai a kira sunan gunki. Allah ya ce iftira'an ala Allah, duk suna yin wannan ne ƙirƙirar ƙarya su danganta wa Allah. Sai Allah ya ce sayajzihim bima kanu yaftaru, Allah zai musu sakamako da gwargwadon ƙaryar da suke. Duk wannan ayoyin mun kawo su ne a matsayin misali don su goyi bayan ƙa'idar da Allah ya faɗa a nan ta jaza'an wifaqa. Daga nan aka samu ƙa'ida ta aljaza'u min jinsil amal. Aljaza'u min jinsil amal shine kowane aiki ana ba da sakamako ne da gwargwadon aikin da mutum ya yi. Idan mutum ya kasance mai kyauta ne, mai sadaka, sai Allah ya mishi sakamako, ya mishi kyauta mai yawa ta talada. Idan mutum ya kasance mai azumi ne, yana shan rana da ƙishirwa, sai Allah ya mishi sakamako da kawan mai da rana da ƙishirwa ranar alkiyama. Haka dai haka dai, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa Allah ya tanadar wa sayyidatuna Khadija gida a alkiyama cikin aljanna wanda babu hayaniya, babu hargowa, saboda ta kasance na tsatsiyar mata ce wajen biyayya ga Allah. Haka nan Bilalu ya kasance yana shiga gaba, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya, sai za a tafi aljanna ma shine dai a gaba, yana ainihin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa Allah yake cewa inna Allaha la yadhlimun nasa shay'an walakinna nasa anfusahum yadhlimuna, Allah baya cutar da mutane akan wani abu, duk abin da kaga mutun ya samu na cutarwa to shi ya cuci kansu, shi ya cuci kansa, Allah bai cuce shi ba, Allah ka tsare mu. Sai Allah ya ci gaba da cewa innahum kanu la yarjuna hisaban, lallai su kafiran nan sun kasance la yarjuna, ba sa kauna ko ba sa sa rai ko ba sa tunanin za a yi hisabi. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba, kuma sun karyata ayoyinmu iyakar karyatawa. Anan Allah yana mana bayani akan sabubba guda biyu ne waɗanda su ne sabubban da za su sa a yi waɗannan kafirai azaba madawwamiya. Waɗannan sabubba guda biyu su ne, na farko rashin yadda da cewa akwai tashin alkiyama. Sababin farko shi ne sun doge akan kafirci da ƙaryata tashin alkiyama, da ƙaryata wato sakamako, da ƙaryata shiga wuta da aljanna, ba su yi imani da komai ba, ba su gaskata ba. Shine kanu la yarjuna hisaban, ba sa tunanin akwai hisabi, saboda ba sa yi ma ranar alkiyama wani tanadi. Ba ruwansu da ibada Allah, ba ruwansu da tauhidi, ba ruwansu da istighfari, ba ruwansu da duk wani aiki wanda zai sa Allah madaukakin sarki ya karbe su ya rangwanta musu. Suka yi watsi da wannan, suka yi watsi da al'amarin lahira, saboda haka Allah madaukakin sarki ce inna mukanu la yarjuna hisaban. Hasali ma cewa suke yi, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum min zalika min ilm. Allah yace cewa ma suke yi, wannan rayuwar ta duniya da mutuwa ba komai bace, kawai transition ne, da ba sa nan aka haife su, bayan nan kuma za su rayu su sake mutuwa su koma inda suka hito, babu wani maganan tashin alkiyama. Har ma Allah yake kwatance yana cewa ya allazina amanu la tatawallu qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Allah yake kada ku biye ma wato mutanen da Allah ya fushi da su, waɗanda sun cire rai daga lahira, ba sa tsammanin akwai al'amarin lahira. Kaji yadda suke ko? Allah ya ce kamar da kafirai suke ganin cewa duk wanda ya mutu shikenan rayuwar shi ta kare, kamar ya isal kuffaru min ashabil qubur, kamar da kafirai suke tunanin duk wanda ya mutu kawai ya tafi, babu tashi, babu komowa, babu hisabi, babu komai. To kaga Allah ya tabbatar da cewa wannan ita ce aqidar kafirai. Asalin kafirai sun kare ta lahira, ba su yarda da sakamako ba, ba su yarda akwai alkiyama ba, ba su yarda akwai wuta ko aljanna ko al'arafi ko sira'i ko sakamako ko mizani, duka wannan ba su yarda da shi ba. Shine ma'anar cewa innahum kanu la yarjuna hisaba, sun kasance ba sa sa ran wato akwai hisabi. Yarjuna anan ta zo ne a matsayin uduli, wato a asalin tsarin harshe da ba dan alqur'ani bane, to da cewa ba innahum kanu la yatawaqquna ko innahum kanu la ya'taqiduna, ba sa sa rai ko kuma ba su yadda ba, amma sai aka ce yarjuna. Ita kuma arraja'u tana zuwa ne dan bayanin abinda mutumin da yake sa ran yana tunanin wani alheri a ciki, to su kuma ba sa sa rai ne, an kore musu sa ran, sannan kuma ba su da wani alheri da su samu. Saboda sai malamai suka ce abinda yasa aka kawo wannan lafazin na yarjuna anan shi ne dan ya zama bishara ga mu'minai. Mu'minai waɗanda su sun yadda da akwai alkiyama, to ana musu bishara cewa su da suka yadda idan an je lahira to alheri za su samu. Sannan su ma kafiran ina ma da za su tuba su yadda, to da sun samu alheri su ma a lahira. Shi za ka amfani da kalmar yarjuna maimakon a saka yatawaqquna ko ya atakiduna. Haka dai al-Imam Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafin shi a At-Tahrir wa At-Tanwir, wallahu a'lam. Sababi na farko kenan daga cikin sabbin da sa musu azaba, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sababi na biyu kuma Allah yake cewa wa kadzabu bi ayatina kizzaban, sun ƙaryata ayoyin Allah kizzaban. Al-ayat anan ma'ana al-hujaj, sun ƙaryata duk wata hujja wadda da hujjojin da Allah ya saukar na Al-Qur'ani da hujjojin da suke gani ido da ido sun yi ƙaryata su. Sun ƙaryata wahayi, sun ce wahayin nan ƙarya ne, sun ce waƙe ne, sun ce wani ne ke koya mushi, sun ce shi ya ƙirƙiri kayansa. sun ce inna ma yu'allimuhu bashar, kaga kareta wahayi kenan. Sun kareta shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ce basu yadda Allah ne aiko shi ba. Sun kareta Allah, sun ce Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'dhirna ila hidayatin minas samai. Sun kareta sun ce basu yadda ba. Sun kareta akwai tashin alkiyama, nan ma sun kareta. Sun kareta wuta, sun kareta aljanna, sun kareta alqur'ani, duk wani abu da yake da alaka da imani sun kareta. Shi zaka yi tabi da wa kadzabu bi ayatina, aka ƙara da wata kalma kinzaban, wanda ke nuna iyakar ƙaryatawa. Malamai suka ce wannan kinzaban tana ɗaukar ma'anan wato kadzabu takziban kabiran, sun yi ƙaryatawa, ƙaryatawa mai girma. Al-Farra ya ce kinzaban luga ce ta mutanen ƙasar Yaman, kuma luga ce fasihiya. Akan ce kadzabtu bihi kidzaban, kamar da aka ce harraqatul qamisa hirraqan, na kona rigar iyakar konawa. Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana karanta nan wajen da kidzaban, wato bit takhfif a cikin qura'u ya dauki wannan riwayar kidzaban. Akwai ta qira'a shadda wanda suke karantawa haka, amma qira'oyi wanda suke sanannu karbabu duka ba sa karantawa da irin nashi dinnan. To in aka ce kidzaban, sai ya zama masdari ne daga kadzaba yakdhibu, kadzaba yakdhibu kidzaban, kamar yadda Zamakhshari yake faɗa a cikin sahabbai har ila yau. Sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda, shi kuma yana karantawa da kudzaban, wa kadzabu bi ayatina kudzaban, sai ya zama takadirin shi wa kadzabu bi ayatina, sun ƙaryata ayoyinmu fa kanu kudzaban, sai suka zama manyan maƙaryata. Domin kudzab jam'i ne na kadhib, maƙaryaci guda ɗaya, sai a ce kudzab maƙaryata, kuma za a ce fasik fusaq. Ina fata mun gane wannan. To kaga ƙaryata wanda suka yi ba wai dan ba su ga ayoyin bane, ba wai dan ba su ji abin da ke ciki bane, domin a cikin abin su ga ta na ayoyi, hadda ayoyin da Allah ya ambata mana a baya, alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata, duk waɗannan ayoyin suna ji suna gani, amma sun ki gasgata abinda ayoyin suke nuna musu cewa lalle akwai alkiyama, akwai lahira, sun ki gasgatawa. Saboda wannan a matsayin ƙaryatawa ne, koda kana ganin abu yana ganin kan kake aiki da lazumin shi ka ƙaryata. Sannan sun ƙaryata ita kanta shi kanshi alqur'ani da sakon shi, ƙaryatawa ta fito na fito da shi, wato bayan ƙaryatawa suna ta yaƙar qur'ani ba dare ba rana. To shi za ka kira su da suna wato kudzaban, masu girman ƙarya, ƙaryarsu ta bunƙasa. Wannan sabubban guda biyu, duk wanda ya haɗa su to ya haɗa iyakar dalilai waɗanda za su kai shi ga halaka, shi ne mene? Na farko innahum kanu la yarjuna hisaban, mutum ya dinga musun alkiyama, musun alkiyama. Na biyu kuma ya ƙaryata ayoyin Allah, wanda shi kanshi dama musun alkiyama wani sashi ne na ƙaryata ayoyin Allah. Duk mutum za a ce mashi Allah ya ce, ya ce bai yadda ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ya ce bai yadda ba. To wannan koda yana cewa shi musulmi ne, ya kama mummunar hanya, mummunan tafarki, kamar da muka ambata. Koda yana cewa shi musulmi ne, ma'ana kamar ya gasgata, to amma aikin shi ya ƙaryata musulunci. Saboda haka jama'a, mu kiyayi duk sanda za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ko a ja maka aya da nagartatta da ihkamin fassararta, ka kiyayi ƙaryatawa, domin wannan yana iya kai ka mummunan matsayi, mummuna iyakar mummuna. Idan mutum ya mutu a haka, to ya halaka, ya lalace, ya taɓe. Allah ka tsare mu. Saboda haka mu tuba jama'a, mu koma ga Allah, mu sallama al'amarinmu ga Allah maɗaukin sarki. Duk yadda ka kai ka kawo, idan aka ce maka Allah ya ce, to ka haƙura ka bi abin da Allah ya ce. Idan aka ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka haƙura ka bi abin da manzon Allah ya ce, ko da ya saba wa son zuciyar ku ko ra'ayinka. Umar ɗan Khattab aka ce ya kasance wa kana waqafan inda kitabillah, ya kasance mai dakatawa ne a duk inda aka ce alqur'ani, ya dakatar da shi duk da hushinsa da abin nan da taurin halinsa, amma duk inda aka ambaci Allah, aka tambaci alqur'ani, sai jikin shi ya sanyi. To haka ake son mumini, dan da aka ce maka ga abin da qur'ani ya ce, ga abin da Allah ya ce, to jikinka ya sanyi, ka bar abin da kai niyya. Allah ya tsare mu. sannan sai Allah ya ce wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba wa kulli shay'in kuma dukkanin wani abu na aiki da magana da kuduri na zinubai manya da kanana da kafirai suka aikata a nan duniya Allah ya ce ahsaynahu mun kididdige shi keke da keke mun lissafa su kuma an musu dabti na ihkani wato yadda ka san ko fiye da yadda ka san ana kiyaye bayanai a computer yadda duk abin da aka kira da an sa search word ko za a ganshi to Allah ya kiyaye su fiye da irin wannan kiyaye wanda kaga na'ura mai kwakwalwa tana kiyaye abubuwa Allah ya sa an rubuta su an yi ihkamin su sannan kitaban to lafazin kitaban anan yana da ma'ana biyu ko dai ya zama kitaban bi ma'ana a hala kaunihi maktuban sai da mahali wato a sai nahu kitaban sai ka ce a rubuce mun kididdige shi kuma kididdigewa a rubuce a sai nahu a kitaban ko kuma a ce a sai nahu kitaban na biyu sai a kaddara a sai nahu sannan sai a ce wa auda'anahu kitaban mun kididdige kuma mun taskace shi a cikin wani littafi wani littafi shine lauhil mahfuzi da Allah ya bada labari kamar yadda Allah yake fada ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa bayanan ababan da suka shafi al'umman da suka wuce ya kafirawa da kake tambaya annabi Musa yace masa ilmuha inda rabbi ilmu suna gurin Allah ubangiji na fi kitabin a cikin wani gagarumin littafi la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya bata ba kuma ya mantuwa hakan Allah yake fada cikin kafi da yake cewa udi alkitab rana alkiyama za a zo da littafin a ajiye fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga masu laifuka sun shiga cikin tashin hankali da damuwa da tsoro da firgita saboda abin da ke cikin littafin wayaqulu ya waylatana suna cewa sun shiga ukunsu sun lalace mali hadal kitab wannan littafin me ya same shi wani irin littafi ne wannan la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin kankanuwa ko babbar matsala sai da ya kididdige ta Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abinda suka aikata za su tarar da shi an zo da shi present Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada babu wanda Allah zai cuce shi duk wanda abin da ka gani naka ne duk abin da ka tarar kai ka aikata da alkhairi da sharri Allah ya aure yake cewa in kana miskala habbatin min khardalin ataina bihi koda gurgudan kwaye komayya ne ataina biha ko gurgudan kwaye komayya ta hatsi ne za mu zo da ita ji Allah wa kafa bina hasibina cikin sotin da sai kenan ko cikin anbiya'i na cikin anbiya'i wa kafa bina hasibin kuma lalle mu mun isa masu sakamako akwai wata irin ta ma a Luqman ko da yake ma dan shi nasiha me yake cewa ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ya kai dana inji Luqman shi zinubi innaha wannan damirin yana komawa ne zuwa ga zinubin shi zinubi ko mun kankantarsa ko kamar kwaye komayya ne kuma koda an je an saka shi cikin wani falalan dutse an boye ko a sammai ko a ƙasa Allah zai zo da zunubin ranar alkiyama za a ganshi wala hawla wala quwwata illa billah shi zai Allah ya kira mu kanshi kai da cewa alimul ghaibi masanin ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin cikin sabaikin Allah ya ce shine masanin gaibu babu wani abu da ke buya daga gare shi a sammai ko a ƙasa dan kankani ko mai girma ko ƙasa da kankani ma yana nan a cikin littafi wanda ke da bayani dalla dalla shine lauhul mahfuz Allah ya tsare mu saboda waɗannan ayoyi kamata su samu shiga taita mu ya ire-iren su domin ranar alkiyama za a tashi kowa a lissafa mishi yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbi'uhum ran da Allah ya tashi kowa da kowa sannan ya ba mutane labari akan mene bima amilu abin da suka aikata sai Allah ya ce ahsahu Allahu wa nasuhu Allah ya kididdige mutane ko sun manta wallahu ala kulli shay'in shahid a mujadalakin to sai nan dai da yawa ire-iren su Allah yana bada labarin su a wannan aya tawakkul shay'in ahsaynahu kitaba akwai wata kaida ta nahwu sananniya ita ce ishtigali zaka ga lafazin kullu din yazo da nasaba to wannan saboda akwai kaida ta ishtigali da suke cewa in mudmar ismin sabiqan lafdan shagal anhu binafzi binasbi lafzihi aw al mahal fasabiqan subuhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqan lima qad dhukira wa nasbu hatmun ittala sabiqa ma yahtassu bil fi'li ka in wa haythu ma ka in wa haythu ma zuwa karshen dai abinda dan maluka yake fada takadir da ra'ayi shine a ce wato wa kullu shay'in ahsaynahu za a kaddara a ce wa ahsayna kullu shay'in ahsaynahu lalle komai da ka sani Allah ya ce mun kididdige shi iyakar kididdigewa dalla dalla kuma ranar alkiyama za mu zo da shi dalla dalla Allah ta sa mu cika da imani sannan sai Allah ya ce fadhuqu falan nazidakum illa azaba ya ku kafirai ya ku ƴan wuta Allah ya ce fadhuqu to ku dan dan azabar wuta falan nazidakum Allah ya ce faufau ba za mu ƙara muku komai ba illa azaban sai tsananin azaba wato ku dan dani sakamakon mummunan aikin ku da kafircin ku da taurin kanku kamar yadda aka faɗa a baya jaza'an wifaqa kuma ba za a ƙara muku komai ba sai dai azaba saman azaba kuma da Allah yake cewa wallazina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun ko yufsidun bima kanu yufsidun na'am cikin nahal bima kanu yufsiduna barna suka yi suka zama kafirai suka katange hanya Allah sai Allah ya ce waɗannan da suka yi kafirci allazina kafaru wasaddu an sabilillahi wanda suka yi kafirci suka hana mutane bin hanya Allah zidnahum rana alkiyama za mu dosa ƙara musu azaba fawqal azabi akan azabar da suke ciki bima kanu yufsidun saboda barnar da suka kasance suna yi a duniya wannan aya kamar yadda Abdullahi dan Amr dan Asi yake faɗa da Abdullahi dan Umar da wasu cikin sahabbai suka ce ita ce aya mafi tsanani ga kafirai wacce za ta sa su yanke tsammani daga duk wata rahama domin Allah ya ce zidnahum azaban fawqal azabi kowace azaba za a ƙara ta gabanta tafi ita ma ta gabanta tafi haka nan tasalsuli bila nihaya la ilaha illallah saboda haka Allah yake musu wannan tankiya da kashedi a wurare da dama Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin tsananin azabar da zai wa kafirai da nau'o'in ta da irin bala'in da za su shiga a sakamakon ta babu sauki da ba saboda abin da yake daidai kawai abin da zai tsiratar da bawa shine tun a nan duniya ya tuba ya bi Allah mu ji tsoron Allah mu tuba mu rike addini mu rike tauhidi mu rike kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u shine kawai tsiran bawa idan ka bibiyi adabiyat na alqur'ani wato ayoyi da suka yi magana akan azaba da za'ai ma ƴan wuta al'amarin ne tare da hankalin mutum irin bala'in da ke jiran ƴan wuta kafiran su da munafikan su da fasikan su da duk wani mara arziki cikin ƴan wuta abinda Allah ya tanadar mishi ba karamin tashi hankali bane jama'a bari mu bibi wasu mu ji a matsayin misalai kawai alal misali jama'a da Allah yake bada labari yana cewa min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid a bayan shi akwai jahannama shi kafin kuma za a shayar da shi ruwa ne na mugunya ruwan da za a dinga bashi sanda yake buƙatar ruwa tarin dagwalar ruwan gyambo ne Allah yake tajarra'uhu haka zai dinga kwankwada wala yakadu yusighu a cikin kwankwadan ma ba zai ji alamar kamar yana shan wani abu da zai kusa da shi Allah ya ce wayatihil azabu min kulli makanin wayatihil mautu ko wayatihil mautu min kulli makanin mutuwa za ta dosa zuwa mishi saboda tsananin azaba duk azabar da zai ba dan wuta ta kai inda a duniya ne aka mishi wannan azabar kawai ya mutu amma a lahira za a yi ta mai azabar amma zai kasa mutuwa wama huwa bimayit Allah ya ce min wara'i azabun ghaliz bayan wannan azabar wanda zai ji kamar ya mutu kuma akwai wata azaba mai tsanani sama da wannan Allah ya ce a wani waje la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha cikin fatir la yuqda alaihim ba za a kashe ɗan wuta a ce azaba ai musu kwaf ɗaya su mutu ba kuma wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a taba rangwanta musu azabar ba shi sa Allah yake cewa waje innahu man ya'ti rabbahu mujriman wanda di ya bari yaje gaban Allah alhalin yana sabo fa inna lahu naru jahannama la yamutu fiha wala yahya za a bashi wutar jahannama wanda a cikin ta babu mutuwa babu rayuwa sai dai bala'i tsaba shi kawai saboda haka ƴan wuta idan bala'i ya musu bala'i sai su dinga kururuwa suna cewa kamar da Allah ya ce wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun za su dinga kiran maliku mai tsaron wuta shugaban wato rundunar mala'iku masu kula da wuta shine sunan shi maliku sai su dinga kiran shi suna cewa ka roƙan mana ubangijinmu ya ƙarar da rayuwarmu ya kashe mu kawai mu huta sai a ce musu innakum makithuna kuna nan annan kuna nan babu inda za ku je babu mutuwa babu komai innal mujrimina wa nuji Allah ya ce fi azabi jahannama kharidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun Allah ya ce lalle masu laifi mujrimai fi azabi jahannama kharidun su masu tabbata ne a azabar jahannama Allah ya ce la yufattaru anhum ba a daga kafa ba a samun fatara a ce ga wani lokaci wanda an dan huta ko an tafi break ko an nan bada wani dan window na dan jin sanyi babu wannan la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ana ƙara dilmiya su ne ana ƙara ingiza su ne cikin wuta wutar kuma wanda Allah ya ce kullama khabat duk sanda ta dan yi sanyi zidnahum sayira sai a ƙara gwalata a ƙara gwalata ana ƙara ingiza ta la hawla wala quwwata illa billah shi sa Allah yake cewa a wani waje innal ladzina kafaru bi ayatina lalle wanda suka kafirce mu ayoyin mu Allah yace saufa nuslihim nara lalle da sanni za mu shigar da su wata wuta kullama majidat juluduhum duk sanda wutan nan ta gama dafa fatun su ta gama dafa sai da kaga wuta na dafa balangu ya nuna najidat juluduhum fatar su ta gama nuna Allah ya ce baddalnahum juludan ghairaha sai a canza musu fatu li yuzuqul azab dan su ƙara ɗanɗanan azaba al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta kwaya daya ranar alkiyama za a hura shi ne jikin shi sai ya zama haure kwaya daya hakorin shi kwaya daya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman girman dutsen Uhud kaurin fatar jikinsa kuma Nabi ya ce kaman kaurin ƙasa guda bakwai gabaki daya za a mai wannan hurin ne ya zama kulele saboda wuta ta ci ta hata kushi wala hawla wala quwwata illa billah saboda jama'a abun babu sauki kuma a hakan tana ci din har sai ta cinye shi ta dafar da fatan ta yadda inda a duniya ne ba zai ji zafin kunan ba to a sanadiyar haka shine Allah ya ce baddalnahum juludan sai a saki mishi fata sabuwa saboda haka jama'a tsiran mutum kawai ba Allah wannan rayuwa dai kamar yadda muke gani ba ta da wani tasiri ba ta da wani tsayi ba ta da wani abin da ke cikinta in banda ibadar abin da zaka mora shine kai ibada Allah abin da Allah ya baka a duniya yi kokari kai amfani da shi ka kai shi lahira sawa'un lafiya ce Allah ya baka ilimi ne
karfin shugabanci ne wadata ce duk wata dama da ka samu yi kokari ka nemi tsari daga wuta saboda wannan sanin da Annabi ya mawuta shi sa yake ce masabbai wallahi da kun san abin da na sani game da wuta ce da kun dinga kuka ba za ku saurara ba idan ya idan Annabi ya kishingida ya zauna sai ya ce istaizu billahi min azabin nari yace kai jama'a ku nemi tsari Allah daga wuta yace ku nemi tsarin Allah daga wuta koda da rabin dabino ne da sadaka zakai bude baki bara dabinan gida biyu ka ba wani kwaya biyar ne ba wani kwaya biyu duk damar da ka samu ta sadaka ko azumi ko sallah ko istighfari ko karatun alqur'ani ko biyayyar iyaye ko taimakon al'umma yi kokari kai istighlalin wannan damar dan baka san ko ita ce za ta ceta da kai ba haka nan sallah sujuda kokari ka cika ta ruku'u karatun alqur'ani duk abin da ka ji an ambata na aikin lada yi kokari ka zama gaba gaba duk abin da ka ji an ambata na cewa zunubi ne saban Allah ne ka guje mishi saboda ka samu ka alkinta imani da ayyuka nagari waɗanda za su sa mutum ya tsira na gobe alkiyama wata rana kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai ya ce musu azabar da za a yi ma dan wuta a kabari kawai ya ce wallahi da ba dan ina jin tsoron kar ku daina rufe gawokin ku ba da na roki Allah ya ji she ku bala'in azabar da ake wa kafirai a cikin kabarin su ma ga mata sharikiya ba yace amma ina jin tsoron idan kuka ji wannan bala'in hankalinku zai tashi to daga nan duk wanda aka mushi mutuwa ba zai dauki masoyin shi saka shi a kabari ba yana tsoron me zai biyo baya babu laifi mu ambaci wasu hadisai su ma al-imamu ibnu majah ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ayyuhan nasu buku ya ku mutane ku yi kuka fa in lam tabku fatabakau yace in kun kasa kuka na Allah da Annabi kamar da yake cewa to ku kuka na karfin tsiya da karfin tsiya kai kuka kamar na ƙarya kamar da yake yafi yace fa inna ahlan nari yabkuna hatta tasilu dima'uhum hatta tasila dima'uhum ku yi kuka a nan duniya a lokacin da kuka don Allah zai sa zuciyarku ta raurawa ku ji tsoron Allah zai sa a gafata muku zunubanku zai sa Allah ya karɓi tubanku yace saboda ranar alkiyama ƴan wuta idan sun shiga za su dosa kuka fi hatta tasila dumu'uhum fi wujuhihim har hawaye dinga gudana a jikin fuskar su har ya sauka ka annaha jadawilu kamar an tsaga wurin ruwa inda ake yin bayin ruwa a gona da rani Nabi ya ce hatta tanqati ad-dumu'u za su yi kuka hawayen su ya kare Nabi ya ce fa tasila ad-dima daga nan kuma sai jini ne zai fara fita daga idanunsu fa taqtari hal-uyun da jinin da hawayen zai taru har ya bada wani dan karamin gulbi falau anna sufunan uzijat fiha lajarat gulbin da inda za a saka jirgin ruwa a ciki zai tafiya tarin hawayensu ne wannan hadisi ne tabbatacce a cikin sunan ibn majah a wata riwaya wanda al-imam ibn abid dunya ya kawo a cikin tabin su mai suna sifatun nar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahlan nari idza dakhalu an-nara ƴan wuta idan suka shiga wuta bakau dumu a zamanan za su yi ta kuka da hawaye tsawon zamani thumma bakau liqaiha zamanan sannan kuma sai su fara kuka da ainihin mugunya ruwan ciwo yana fita daga idanunsu fataqulluhumul khazana masu gadin wuta sai su ce musu ya ma'asharal ashqiya ya ku taron matsiyata taraktumul buka'a fid daril marhum fiha ahluha ai kun makara ba ku yi kuka a lokaci a wurin da kuka yake da amfani ba a duniya sanda Allah yake tausaya wa masu kuka don tsoron shi hal tajiduna al-yawma man tastaghifuna bihi to kulaluba inji mala'ikun su musu kulaluba ko za ku samu wanda zai muku agaji ya taimaka muku ya roƙa muku Allah ya rangwanta muku annabi ya ce fa yarfa'una aswatahum sai su dosa daga murya suna kwarara ihu suna cewa ya ahlul janna ya ku yan aljanna ya ma'ashar al'aba'i wal ummahati wal aulad ya ku ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu kowa yana kiran dangin sa da suka shiga aljanna yana tana ce musu kharajna min al-quburi uttasha mun fito daga kabari cikin tsananin kishirwa wa kunna tulal mawqif uttashan kuma tsawon lokacin da aka dauka ana hisabi nan ma muna tsaye ne cikin kishirwa don ba a ba su dama sun sha al-kausara ba wa nahnu al-yawma uttashan yanzu ma su ce ga su a cikin wuta cikin kishirwa fa asidun alaina min al-ma'i don Allah ku taimaka ku dan ziraro mana ruwan nan aw mimma razaqakumullah ko daga cikin arzikin da Allah ya baku na abinci da yayin itace da kayan shagali faida'una arba'ina sanatan la yujibuhum ahadun a shekarun wuta na alkiyama sai sun shekara 40 suna wannan ihu suna wannan kururuwan ba wanda ya kula sun ba wanda ya san ma suna yi ai kunnan oshe gu da su thumma yujibuhum sannan sai su amsa musu kuma Allah ya amsa musu da kansu yace innakum makithun ku rufa mana baki kuna nan a wuta babu inda za ku je wannan tana kamar da Allah ya faɗa cikin suratul zukhur ko qala innakum makithun daga nan yace fayay asuna min kulli khairin annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga nan sai su ɗebe tsammani daga samun duk wani rangwame sun ɗebe tsammani daga samun shi sai su kuma kawai su rungumi kaddara su sallama kansu kawai ga wannan azaba to a yanzu da mutum yake raye a duniyan nan shine lokacin da zai mamu kanshi tsari daga azaba kamar annabi yake cewa kullun ista'idu billahi min azabil nar ku nemi tsarin Allah daga azaba shi sa Allah yake cewa innahu man tudkhilin nara faqad akhzaitu ya Allah duk wanda ka saka shi a wuta to ya Allah wannan ka riga ka gama wulakantar shi babu wulakanci da ya kai mutum ya shiga wuta domin dan adam aljanna ne gidansu ana aka fara aje baban mu Adamu alaihi salam kaddara ta sa ya fito aka haife mu a wannan duniya aka halice mu a wannan duniya saboda cin ribar dan adam kawai shine ya koma gidansu na gado aljanna idan bai koma ba yayi asara Allah ka tsare mu daga asara sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa ranar alkiyama za a zo da dan wuta wanda yafi kowa jin dadi a duniya daga cikin wanda yafi kowa more rayuwa a duniya kamar yadda misali ake ganin turawa da sauran kafirai ai suna jin dadi sun riga sun gama tsara duniya hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha sun kai wannan matakin kasa ta dauki shape duk abin da ake so an riga an gama tsarawa mutanen da ke cikin kasar suna ganin cewa sun samu damar suna da damar manipulating da rayuwa yanzu ne me ba sa yi na manipulation a rayuwa suna da awar ma cewa nan gaba kadan za su kirkiro abin da za a daina mutuwa rashin kunyar ya kai ga haka ko suna ganin cewa mutuwa da yayi wannan ta tsufa a mutu to za a daina ta sai dai in accident mutun yayi ko kuma ya kone ko ne kashe shi amma dai mutuwa ta al'ada suna ganin wai za a daina ta nan da 2050 to kaga shine wazan aluha annahum qadiruna alaiha to wanda suka rayu a cikin irin wannan jin dadin a Amerika ko Faransa ko Jamus ko ina ne inda ake jin tsananin dadi na duniya sai a dauko kafiri ɗaya daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a tambaye shi idan aka a tsoma shi a cikin wuta ɗan tsomawa kawai daga filin alkiyama fayusbagu fil nari sabghatan amma idan tsome kwaya daya a fito da shi sai tambaye shi a ce za ka iya tunan wani daɗi da ka taɓa ji a duniya annabi ya ce ya manta duka raɗin da ya ji sai ya ce ma man rabbina khairun qattu ya ce ya rantse da Allah shi bai taɓa jin wani daɗi ba tun da oshi ta kawo shi duniya duk daɗin da ya ji a duniya ko da ya kai shekara 100 ko ya wuce a sanadiyar wannan tsome kwaya ɗaya da aka mai a jahannama ya manta gaba ɗaya to sannan kuma fa ita ce matabbatar shi wannan an gwada mene kawai saboda jama'a azaba jahannama bala'i ce da ba taba gani irin ta ba Allah ya ce manzo Allah sai sai ya ce za a zo da ita ranar alkiyama dubban mala'iku 70,000 ne za su jawo ta suna ja tana ja tana ja za a kawo taron alkiyama a aje ta saboda bala'i tana cin junanta saboda bala'i Allah ya tsare mu a cikin waɗannan ayoyi jama'a mun ji bayani game da ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal cikin fadin Allah jaza'u wifaqa da ayoyi ire-iren waɗannan da suke nuna mana cewa sakamakon aiki yana kama da irin aikin ne saboda haka sai mu dage wajen aikin alheri dan mu samu sakamako na alkhairi sannan kuma ayoyin sun nuna mana girman zunubin kafirai da kuma girman azabar da Allah zai wa kafirai mun ji bayani game da wannan sannan mun ji cewa kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ka'ida ta kididdige komai rubutu ake yi ba dare ba rana dama an rubuta tun farkon halitta a lauhil mahfuzi Allah ya ce ma alqalami ka rubuta duk abin da zai faru bayan haka kuma ana rubuta na shekara shekara a daren kaddara bayan haka kuma ana rubuta wa kowane dan adam nashi a cikin cikin mahaifiyarsa sanda ake tsara halittarsa bayan haka kuma ana yin file na ayyukan da mutane suke yi kullun ana zuwa ana recording ana mayarwa ana tabbatar da ayyukan da mutane suke yi sun dace da ayyukan da aka rubuta a record cewa za su aikata saboda haka tsari ne muhkami da Allah yake amfani da shi sannan wato mun ji cewa abubuwan da za su kai mutane wuta su sa su halaka to babu kamar abu biyu abu na farko shine ƙaryata ranar lahira wanda kuma kar mu manta cewa shine asalin jigon wannan sura bayani akan hukuncin masu ƙaryata ranar lahira saboda ka babu mamaki a cikin surar dan an ambaci wannan ka'ida a matsayin muhimmiyar ka'ida game da shiga wuta shine mene fadin Allah innahum kanu la yarjuna hisaba ƙaryata lahira shine abu na farko daga cikin abubuwa guda biyu muhimmai wanda za su jawo mutum azaba ya dawwama a wuta na biyun kuma shine ƙaryata ayoyin Allah innahum kanu la yarjuna hisaban Allah ya ce wa kadzabu bi ayatina kinzaban da kuma ƙaryata ayoyin Allah to ayoyi anan kamar yadda muka ambata a baya iri biyu akwai ayoyi almunazzala sune ayoyi hujjoji da Allah ya saukar a cikin alqur'ani ƙaryata su zai kai mutum wuta akwai kuma ayoyi waɗanda suke alamu na samuwar Allah kamar yadda muka ji a baya an ambaci aya magabambanta da suke nuna samuwar Allah har guda tara samuwar mutuwa samuwar faduwar rana da fitowar ta sammai da ƙasa da ruwa da noma da ake yi da iska da sauransu da duwatsu waɗannan ayoyi ne daga cikin alamu cewa lallai akwai mahalicci da halicce su kuma shi yake idarar su kuma akwai makoma kamar yadda shi Allah ya ambata a cikin littafin sa mai girma wato alqur'ani kenan waɗannan ayoyi suna ƙara tabbatar mana da ƙarfin ikon Allah akan kowa wato waɗannan kafirai da suka buwayi kowa tun kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun buwayi musulmi sun hana su sakat musamman a makka sun hana su addini sun hana su ƴancin zaɓen addini da suke so idan bayinsu ne su ta azabtar da su idan talakawa ne ma su azabtar da su idan ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu kowaye sun hana mutane su shigo garinsu an sha addinin kaga sun buwayi kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴan tsirarin mabiyansu sun rasa yadda za su yi da kafiran nan to shi Allah bai rasa yadda zai rasu ba yana jiran su ne kawai inna rabbaka labil mirsat lokaci kawai Allah yake jira to haka ma kafiran kowane zamani yanzu kamar kafiran wannan zamani irin isra'ilan nan da suka matsa wa falastinawa da kisa da bala'i irin amurka da take goyon bayan kafirci irin duk wani wanda yake wato a sharari cikin bayin Allah da ya zama kafiri to karka dauka wai ya gagara Allah ne a'a maimaicin rayuwa ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yadda Allah ya kaddara kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka buwayi kowa har sai sanda Allah ya so ya azabtar da su a badar ya kariya su ya saki kariya su a sauran yaƙe-yaƙe to haka su ma kafiran wannan zamani za su ci zamani iya cin zamaninsu kafin lokacin da Allah cikin sunnarsa zai kawo sanadiyya da za a kariya su a aikata-kata da su idan ma ba a kariya su an yi kace-kace da su ba Allah yana nan yana jiran su a madakata a ainihin ranar alkiyama kuma Allah zai musu sakamako da gurgudan mummunan aikin su da irin barnar da suka yi da gurgudan haka Allah zai musu ainihin wato sakamako irin barnar su to mu ko musulmi da muka imani da Allah to sai mu ƙara godewa Allah babu alherin da Allah zai maka kamar ya halice ka ya baka tawfiki ka zama musulmi mumini wannan shine abu mafi girman daraja da kamallaka to sai ka godewa Allah sannan kuma sai ka daya kai aiki tukuru domin ka tsira daga wannan lissafin da ake na azaba domin wannan azabar fa ba kafirai kada za mu yi ta ba za yi wa kafirai za yi wa munafikai za kuma ai musulmai masu laifuffuka waɗannan musulman su kadai a cikin wannan lissafin guda uku sun waɗanda za musu azaba gurgurdan yadda Allah ya so daga baya fitar da su to amma hatta wannan azabar bawa kada ya sake ya bari wai ya ce babu komai ai wata na akwai fita ko kuma annabi zai cece ka a'a kai sa'ayi dan neman ka tsira a karan farko ba tare da ka shiga cikin kuncin azabar Allah ba Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu daga wuta daga azabata da azabar kabari Allah ka tsare dukkanin musulmai Allah ka gafarta mana zunubanmu da mu da iyayen mu da malaman mu da sauran musulmai wanda suka gabace mu Allah kuma ya sa mu gama lafiya bari mu saurara da saboda kwar lokaci Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah